demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki ko hasashen masana kan wannan sabuwar shekarar miladiya. Madara assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da kuma fatan Allah ya nuna mana farko da ƙarshen wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2018 lafiya. Mun so mu yi amfani da shirin makon jiya domin mu yi bayani ga fatawar da Dr. Mansur Isa Yalwaye a bara a daidai wannan lokaci kan bayanan masu ilimin taurari. Yake wannan bayani ko hasashen ya saba koyarwar addinin Islama. Gashi kuma har Allah ya kawo lokacin sake gabatar da hasashen masu ilimin na bana. Idan Allah ya so cikin shirye-shiryen mu masu zuwa, za mu gaya masa dalilin mu na amfani da masu wannan ilimi. Kamar yadda muka saba a bana ma za mu fara ne da jin hasashen da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a tsangayar wannan karatu a Jami'ar Bayero ta Kano, yayi ko yake gani kan yadda suke kallo ko hasashen abubuwa da ka iya faruwa a fannonin rayuwa daban-daban a cikin wannan sabuwar shekara.
To, babu shakka shekara ta 2018 na budda za ta zo da canje-canje a cikin afakacin sabu da 2017 ya ta ƙari. Sai dai wannan canje-canjen wato ba za a iya shirin wato abin da ita mai kyau shi zai fi yawa ko kuma abin da ita matsala shi zai fi yawa ba har sai wata abubuwa sun bayyana tukunna wanda a 2018 wato in ma za ka fuskanci wani rikicin daban yake da wanda aka fuskanta a baya. Sannan ita kanta jam'iyya mai mulki ta APC wato ta ƙara 2017 a kan wani irin yanayi na rashin tabbas a yan jam'iyya kullum suna sa rai a ba'ana ɗaki mukamai sun kasa yin taron ƙasa abubuwa ga su nan ta ci ba akwai jam'iyyar babu jam'iyyar ba a sani ba amma 2018 sun da kakar zaɓen 2019 ce na budda dole su tsaya warware matsaloli da kafa su tabbatar jam'iyyar ce su don haka wannan rashin tabbas ɗin da suke a 2017 ba su da damar yin su a 2018. Duk waɗannan za su iya baka hoton kuma zai faru a 2018.
Yan Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya suna cikin waɗanda ke kukan ko kuma suke cikin halin niƙa su game da wato tsadar rayuwa. Akwai alamun cewa watakila za a samu sauƙin haka ne a 2018?
In aka ɗauki sunnar rayuwa dai shi ne dukkan da aka shiga tsananin sauƙi yakan biyo baya. Don haka tattalin arziki na duniya gaba ɗaya ya an sha wuya a 2017. Don haka akwai fatan a 2018 a samu sauƙi.
Da su duka ya kuke kallon nahiyar Afirka?
To, alhamdulillah, Najeriya African shigen abin nan ne Najeriya hoto ce ta Afirka. Idan tattalin arzikin duniya gaba ɗaya ya inganta, Najeriya Afirka ma za ta taɓa samun zaman lafiya da kuma ci gaba. Idan yaƙi da wato fashe-fashen hankula, wato ƙoƙarin kauda yawan yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula wato aka mai da hankali ya samu takaice na sauƙin sa, to za a samu sauƙi na rayuwa.
Kana ganin akwai tasiri da jam'iyyar Hamayya ko kuma jam'iyyar Hamayya za su yi a zaɓe mai zuwa a Najeriya?
Wannan ya danganta ga wa jam'iyyar siyasa jam'iyyar Hamayya ta tsayar a takara. Sannan kuma ya danganta ga irin jare-jaren cikin gida jam'iyyar APC ta yi.
Luka, kana ganin wannan abin da ake faɗan ana hasashen cewa shugaba Buhari zai takara kenan. Kana gani idan shugaba Buhari ba zai takara, kana ganin al'amarin ba zai sake ba?
To, ya danganta shi ma idan ba zai takara ba, nuwa ita. Idan wanda isa ka wanda zai iya rike wannan ƙawancen ne tsakanin Arewa da yankin Yarbawa, to to har yanzu APC ce a gaban PDP. Amma duk da cewa wanda bazai iya rike wannan kawancan ba, yi ga mana ko arewan ko bangaren Yarbawa sun yanke sun koma PDP. To PDP da su iya yin samun taki.
Shi kuma Malam Dallaji Abdullahi masanin ilmin taurari ga abin da ya hango a cikin wannan sabuwar shekara.
To akwai abin da ya shafi na faɗa akwai abin da aka kashe biyu a wannan sabuwar shekara ta 2018. To abin da ake gani shi ne akwai alif, wato harafin alif shi ne a farko. Shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi da kuma abin da ya shafi ilimi da malamai na addini. To yana wani matsala a cikin abin da ya shafi rigingimu tsakanin malamai na addini da kuma abin da ya shafi harkar ƴan kasuwa, shi ma duk alif ne ga cikin ya tafi ya haɗa harafin jimin. To abin da yake nunawa a nan, ƴan kasuwa za su dan samu kuɗaɗe, wasu kuma za su tsallaka, wasu kuma za su motsa, wasu za su tashi. Sannan a ɓangaren masu mulki shi ma ga shi mun samu harafin kafi, harafin kafin nan ga shi ya je can ya haɗu da wawun, saboda haka akwai maganar rashin lafiya. Sannan ya je ya haɗu da harafin ha'i kafin, shi ba na cewa akwai asara da za a yi ta manya-manya mashahuran mutane, ƴan siyasa ko sarakuna ko wasu manya-manya da ake takamar su haka. Sannan ga harafin kafin a wannan shekarar da ya haɗu da harafin zayin, to shi ma za a gamu da asara haka ko faɗuwar daraja ta manyan mata haka da suka shafi mashahurai da kuma masu rike makamai. To duk ana wani irin wannan shi ma haka abin da tuna kenan.
To Malam Dallaji, kafin kai nisa ka yi maganar cewa za a samu maslaha tsakanin malamai, kana nufin tsakanin malaman addinin musulunci da na Kirista ko kuma da tsakankanin malaman addinin musulunci waɗanda ba sa shiri, ko kuma tsakanin malaman addinin Kirista waɗanda ba sa shiri da juna?
Tsakanin malaman addini na musulunci.
Na'am.
Wanda ake rabuwa da raba-raba, kamar ne yanzu kaga muna da raba-raba kala-kala, akwai matsala ta harkar zala, ɗariƙa, shi'a, duka za a iya samun da fito a ɗari ko ma akwai duk bambanci, akwai kadiriyya, akwai tijjaniya, duk za a samu harkoki da kuma akwai arusiya duk ga su nan na kashabandiya. To duk za a iya samun masala abin da ya shafi malamai a wajen wa'azi da wajen masala a tsakanin jurin su haka.
To kuma ka yi magana cewa za a samu akwai wadata, akwai kuma rashi da sauransu, dama rayuwa ba haka take ba, ba Dallaji, yau a samu gobe wani ya samu wani kuma ya rasa.
Haka yake wani ana da Ubangiji ce.
Haka.
Kai ka na ya mu da wani abin nan, haka Allah ya ce yau ga yake gobe ga wani ka. Kafin da ainihin gidansu ya buɗe. To aka samu haka shi ma ina nuna cewa akwai al'amar buɗewar abubuwa a lakarin sai ka ɗan tura, to harkoki za su buɗe, dama wannan sai wanda ga Allah ce ba wani abu ba.
Shugaba Buhari ne jam'iyyar APC mai mulki za ta tsayar takara a 2019 ko kuma wani mutum daban?
To a game da kamar abin da ya shafi harkar siyasa, shi Buhari shi APC za ta tsayar. Domin saboda ga shi ya zo harkar wahuyi ne, kuma ya zaman sa a gidansa. To saboda haka samu wannan ya tabbatar da cewa shi za su tsaya, amma akwai wasu guda biyu a cikin su za su fito suna so.
A cikin jam'iyyar sa din?
A cikin jam'iyyar sa.
Wane ne jam'iyyar PDP mai hamayya za ta tsaya ya gogayya da shugaba Buhari?
Wanda PDP za su tsaya da shi ne, shi ma yana da shigen tauraro din irin na Muhammadu Buhari ko harafi irin na Muhammadu Buhari kusan abu ɗaya ne. To amma da bambanci a nan, domin ga shi yana da harafin alif, kuma bayan harafin alif din ya tafi ya haɗu da bashi ma kamar yadda muka taɓa yi a kan Muhammadu Buhari wancan zaɓe ya 2015. To abin da yake nuna shi ne duk binciken da ake a cikin harafai da zaka da su gaso don guda 16 babu irin sa a ciki, kuma ya zama kyakkyawar shi da shi kansa in dai sun fito da shi ne Muhammadu Buhari zai iya ganin ya shige shi zai iya bashi, in dai ma ya ce a ce ba mu samu wani zaɓen. To za su iya ƙoƙarin ga fitar da mutum tsaftacce wanda yake kuma mutane za su so ba alimta za su ba. Abin da ake gani kenan.
To wannan mutum Atiku Abubakar ne ko ba shi bane?
A din sama da Atiku ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Can be maintained in our continent.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokaradiyya a yau na farko a wannan sabuwar shekara. a madadin Dr. Sa'ida Habib Dukawa da Malam Dallahi Abdullahi dukkansu a birnin Kano da Jibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.